sashen Hausa na murar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin mu dake Abuja akan mita 16, 21 da 25. Sai kuma akan yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za ku iya jin mu a gidajen rediyon amfani Fara'a da Lol murar Arewa a jamhuriyar Niger, sai kuma Alfa Radio dake kuma fi Ghana. Mai sauraro barkamu da warhaka. Mun sake dawowa da wani shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa don gabatar daga ofishin mu dake Abuja saboda rufe wasu sassan babban ofishin mu dake Washington DC da aka yi a sakamakon cutar coronavirus. A wannan shiri za ku ji irin cigaba da aka samu a Najeriya a shekara 5 na mulkin Shugaba Muhammadu Buhari. Sannan ku ji cewa kalubalen cutar coronavirus ya ja rufe wasu sassan gidan gwamnati a jihar Gombe. A ƙasar Niger kuma manoma ne suka fara kokawa akan farashin takin zamani. Akwai kuma shiri na musamman akan tubalin tsaro. Kafin mu kawo muku cikakken shirin, sai a dakace labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Masu jimamin mutuwar George Floyd ba Amurkan nan dan asalin Afirka da ya mutu bayan da wani dan sanda farar fata ya danne shi da gwiwarsa a wuya duk da yayi ta magiyar cewa baya iya numfashi. Sun halara a ranar Alhamis a birnin Minneapolis a tarukan farko da za a yi na nuna alhinin mutuwarsa. Mutuwar Floyd wacce ita ce ta baya-bayan nan da ta auku cikin jerin mace-macen da ke faruwa tsakanin Amurka bakin fata ta sa an kwace sama da mako ana zanga-zanga a duk fadin Amurka, inda jama'a suka fito suna neman a yi adalci a kuma samar da sauye-sauye. Shugaban masu fafutukar tabbatar da haƙƙin al'umma Reverend Al Sharpton ne ya jagoranci wani keɓaɓɓen taron addu'o'i wanda ya tattaro iyalai da abokan mamacin wanda ya kuma gudana a farfajiyar jami'ar North Central University, inda aka ƙayata akwatin Floyd da furanni da kuma hotonsa a gefe. Sawa'i gabanin taron addu'o'in, Reverend Sharpton ya wallafa a shafin sada zumunta cewa muna masu tunawa da dimbin mutanen da jami'an tsaro suka kashe ba tare da haƙƙinsu ba. Daga cikin fitattun mutanen da suka halarci zaman addu'o'in na jiya Alhamis a birnin na Minneapolis akwai Reverend Jesse Jackson, Sanata Amy Klobuchar ta jihar Minnesota, da 'yan majalisar dokokin Amurka da dama. Baya ga su akwai fitattun mawaka irin su Ludacris da jaruman Nollywood irin su Kevin Hart, Tiffany Haddish da kuma T.I. To a bangare guda kuma babban Attorney General din Amurka William Barr ya kara matakin da hukumomin kasar suka dauka na koran masu zanga-zanga daga yankin da ke kusa da fadar White House. A cewar Barr, daukan matakin wanda ya faru a farkon makon nan ya zama dole domin akwai bukatar a kare gine-gine da ma'aikatan gwamnatin tarayya daga masu zanga-zanga da suke cike da fushi. Sai dai babban Attorney General din wanda shi aka daura alhakin jagoranta kula da masu zanga-zangan nuna fushin mutuwar George Floyd ya musanta ikrarin da ake cewa tarwasa masu boron a ranar Litinin na da nasaba da wani tattakin zuwa daukan hoto da shugaba Donald Trump ya yi zuwa wani coci da ke tsallaken fadar White House, batun da ya janyo cece-kuce, inda ya kara da cewa ya bada umarnin ne kafin ma ya san cewa Trump zai kai wannan ziyara ta coci. Wannan lamari dai ya sa jami'an da ke tsaron fadar ta White House sun yi ta buɗe masu zanga-zangan da yaji mai sa hawaye tare da amfani da kulake wajen kada masu boron waɗanda suka fita a ɗaruruwansu. Abin da ya janye kwakwasar suka daga sassan kasar nan kan yadda jami'an tsaron suka yi amfani da karfin da ya wuce kima. Amurka ta zargi China da karya alƙawuran da ta yi na tabbatar da bin tsarin demokuraɗiyya a yankin Hong Kong. Sawa'i bayan da majalisar dokokin yankin ta amince da wata doka wacce za ta hukunta duk wanda ya nuna rashin girmamawa ga taken kasar China. Yayin wata hira da ta yi da VOA a jiya Alhamis, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Otagus ta nuna damuwa kan yadda cikin makonnin da suka gabata China take nuna wa duniya cewa ita ba mai cika alƙawari ba ce. Ita dai majalisar dokokin Hong Kong wacce mafi akasarin mambobinta magoya bayan China ne ta amince da dokar ne da gagarumin rinjaye. Dokar dai ta tanadi cin tarar dala 6,450 daga duk wanda ya zagi takin kasar ta China ko kuma hukuncin zaman gidan yari har na tsawon shekara 3. Wasu kasashe hudu haɗe da kungiyar tarayyar Turai ta EU sun nemi gwamnatin Afghanistan da kungiyar Taliban da su tabbatar sun saka mata a zaman sulhun da za a yi a nan gaba. Bangarorin biyu sun yi maraba da cigaban da ake samu wanda ya shara fage ga shirin tattaunawar zaman lafiya na cikin gida da aka tsara za a yi wanda zai kunshi 'yan Afghanistan daga jam'iyyun siyasa da kungiyoyi a wani yunkuri da ake nishatawa kasan makoma tare da haɗin kai kungiyar Taliban. su dai kasashen Australia, Canada, Denmark, Germany, Netherlands, Norway, Sweden da kuma Burtaniya tare da goyen bayan wata tawaga daga kungiyar tarayyar Turai sun fitar da wata sanarwa wacce ta nemi da a saka mata a zaman sulhun. Sanarwar ta ce tarihi ya nuna cewa tattaunawar zaman lafiya ta fi samun nasara idan aka hada da mata. A kasar Uganda an maido da harkokin sufuri ciki har da na masu tasi kusan wata uku bayan da aka dakatar da zirga-zirgar su a wani mataki na yaki da yaduwar cutar coronavirus. Sai dai tsauraran matakan da aka dauka a jiya Alhamis da aka dawo da harkokin sufurin wadanda suka fi shafar masu tasi sun sa da yawa daga cikin mazauna Kampala babban birnin kasar gudanar da harkokin su ba tare da sun yi amfani da ababen hawa ba. Lamarin dai ya kai ga an yi ta kai ruwa rana tsakanin masu motoci da fasinja da kuma jami'an tsaro da ke tabbatar da an bi dokokin da aka ayyana domin daƙile ɗaukar cutar ta COVID-19. Wani babban jami'in sojin ƙasar Sudan ta Kudu wanda yake zargi da hannu a harba wasu fararen hula uku har lahira ya rasu. Sojin ya rasu ne sanadiyar raunukan da ya samu a lokacin aron gamma da ta kai ga harbe fararen hular. Wata majiya daga ofishin shugaba Salva Kiir ta ce Luwak Ukuku Walker ya rasu ne da daren ranar Laraba a wani asibiti da ke Juba babban birnin kasar. Majiyar ta ce an bugawa Walker wanda dan wane na jika da shugaba Salva Kiir karfe a ka.
Ofishin shugaba Muhammadu Buhari ta cika shekara biyar a kan mulki a ranar 29 ga watan Mayu na bana. A cikin wata hira da mutum musamman da ya yi da wakilinmu Madina Dauda, ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar APC kuma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan ƙasar, Abdullahi Yahaya Abubakar, ya ce an yi rawar gani a fannoni uku da shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa 'yan ƙasa alƙawari. Ga yadda hirar tasu ta kasance.
Na farko dai abinda ya kamata mu yi la'akari da shi, ka yanka san inda aka tafi, za ka zo ka duba daga ina aka fara. To lokacin da aka zo, muka zo muna kokari a kafa wannan gwamnati, kusan ko ina a ƙasar nan mutane suna ganin cewa abubuwa sun dan yi sauki, suna ganin wasu abubuwa suke faruwa yanzu, rashin zaman lafiya, rashin tsaro, amma sai a manta daga baya a ga cewa har ofisoci, har gidajen sojoji da 'yan sanda a lokacin an riga an samu su drum wanda aka cika da ƙasa don kada kada 'yan ta'adda su zo zaune su sada bom. Masallatai an daina zuwa masallatai na juma'a don saboda mutane suna tsammanin kada a je masallatan juma'a ko wajen jami'a, wajen jami'a kristoci wani ya shiga can ya tada bom. An san cewa akwai lokacin da zaka zo ka tashi daga nan, ka ce lokaci zaka tashi daga Abuja zuwa Kaduna maimakon tahiyar awa biyu sai kai wajen awa biyar ko awa shida. To waɗannan abubuwan duk su ne mutane sai a manta da abubuwan da inda aka fito, sai a ga kamar yanzu waɗannan abubuwan da suke faruwa ko yanzu nan akwai wani lurori da yawa na yawan satisfaction al'umma da kuma bannan da ake yi a dazuzzukan mu da sauransu. To waɗannan abubuwan in ka zo ka zauna ka duba su sosai da suka fara tare a wajen Zafara, za ka ga cewa ai ba wai ai lokacin yanzu ne suka fara ba, abubuwa ne aka suka tabarbare suka jujjuye shekara da shekaru, ya zama to a yanzu ne abubuwan suka bullo face ma yawan makamai da sauran wanda suka yi huda mai da kuma ya zama to cewa yadda ake tahiyar da mulki a ƙauyuka ya zo ya tabarbare. Ba a zo aka zauna aka yi wa ƙasar nan shimfiɗa ta ƙwarai ba ta mulki tun lokacin da Turawa suka tafi, sai aka zo fafilin lokacin da aka zo aka fara samun kuɗaɗe daga wajen mai, sai aka watsar da mutane, aka watsar da tattalin arziki, sai zamanto yawan mutane yana ƙaruwa amma yawan ƙasa bai ƙaruwa. Za inda kake da mutum gari akwai mutum kamar 200,000, sai zamanto cewa mutum 400,000 sun zo, kowanne cikin 400,000 nan suna neman wurin noma, saboda haka sai aka shiga burtalai aka toshe makiyaya, daga nan barayi suka shigo suka fara sace musu kaya, su kuma aka maida su barayi, sannan ga amu suna shigowa. To irin waɗannan abubuwan su ne ya kamata a zauna da a yi la'akari da su. Kamar wasu kasashe da yawa inda yawan jama'a suka zo ya tashi, abinda aka yi shi ne sai aka yi developing industry, mutane da suke cikin ƙauye sai aka maida su waka. To mu nan ba a yi development industry ba, ba a yi wani abu ma industry ɗin ma da muke da su ɓata su aka yi. To yanzu ne ake ta ƙoƙarin a gashin yaya za mu zo mu fito daga wannan ɓannar da aka fara don dogaro da mai. Don wannan dogaro da mai ɗin nan in ka zo ka duba shi ya zo ya zauna ya yi demobilizing jama'a ƙasar nan. ka zo ka zauna ka aci kudin mai ka mai da talaka kowa ba wani abin da zai yi aikin iyaka ka zo ka sai da mai duk abin da kake so ka sai da ka sau da kudin mai ta kawo saboda ka mutanen ka ba su aikin komi to shi ne da aka zo aka zauna aka ce to abin da kamar shi ne a mai da hankali a aikin gona to in ka zo ka zauna ka duba yadda muka zo muka fara wajen shinkafa wajen fertilizer da in an zo nan in ka zo ka zauna fada da za a yi ma wajen neman taki zuwa mun yi ma shi ma kanshi wani yaki ne amma yanzu babu wannan in ka je ka zauna ka duba shinkafa yanzu nan mafi yawancin Najeriya shinkafar Najeriya ake ci babu doko kudin Najeriya wanda ake zuwa ana kawo shinkafa da ita kuma sauran kayan amfanin gona to irin waɗannan abubuwan su ne muke son a zauna a ƙara ƙarfafawa ya zamanto cewa nan gaba bayan shi gaban shugaba Buhari ya gama nashi mulki waɗannan za su zo su hau su dasa akan waɗannan dasarorin da aka samu domin a zauna a ci gaba.
Jigo a jam'iyyar APC kuma shugaban masu linjaye a majalisar dattawan Najeriya Abdullahi Yahaya Abubakar kenan a wata hira da ya yi da murar Amurka akan cika shekara biyar na mulki na APC a ƙasar. Daga jihar Gombe wakilinmu Abdulhab Muhammad ya aiko da rahoton cewa cutar coronavirus tana ƙalubale a jihar har ma gwamnatin jihar ta ɗauki waɗansu ƙwararrun matakai. Abdulhab gare ka.
Matakan kulle wasu sassan ofisoshin gidan fadar gwamnati da suka hada da ofishin sakataren gwamnatin jihar da kuma karamin asibitin gidan gwamnati ya biyo sanadiyar mutuwar wani director da ya kamu da cutar COVID-19 da ke aiki a ofishin sakataren gwamnatin jihar ne. Shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona a jihar Gombe Professor Idris Muhammad ya yi mini ƙarin haske kan batun a hira ta da shi ta wata taho.
Akwai staff na government house wani director da yake aiki a ofishin sakataren gwamnati wanda ya zo kuma dama shi member ne na task force na kwamitin kota kwana na Gombe State shi ne ma mataimakin sakataren kwamitin da to shi ne ya kwanta rashin lafiya to yana cikin rashin lafiya haka na cikin kwamitin amma an san bai dawo ba sai bayan ya zo to da muka gane yana ya zama positive na COVID-19 shi ne nan da nan maza muka yi testing duk mutanen da ya yi so a jama'a da gidajen sa da wannan suka fice ne ni wannan suka shi makamar ka da duk yayin uwan sa da nan cikin gari kuma muka kulle ofishin sakataren gwamnati da cleaning din jama'a yanzu aka ba shiga da fita wuraren kuma an kakkasa tsarin an yi feshi na kashe kwayoyin cuta.
Lahirin gidan gwamnatin kenan?
Eh haka ne.
Wannan ne yake nunawa?
Yana nunawa cewa mun ɗauki magana COVID da sannan ni kwarai da gaske mun ɗauke ta da muhimmanci ba za mu yarda saboda kan mutum ma yana aikin gwamnati kuma ya kamu da wannan cuta mu yi sako-sako da ayyukan mu ba shi ne muka ba da umarni cewa a kwamitin ɗinmu na kota kwana lallai ta ji ta bi san kowa ta fara ma da kanshi kansa sakataren gwamnatin ne suka je suka ɗauki samfur ɗinsa aka aika tantan aka ɗauki duk waɗanda suke aiki a gaban hawaɗe waɗanda yake hulɗa da su mu kuma da muke cikin kwamitin kota kwana dukkan mu da kai na ni chairman an zuwa kowa da kowa mun an ɗauki samfur ɗinmu saboda ya yi aiki tare da mu.
To ya matsayin masu kamuwa da wannan cuta yake wato ƙididdiga kenan ga misali?
Eh to mu da a Gombe sai alhamdulillah mun yi sa'azance don saboda bata yi tsanani ba cutar a Gombe to wannan kuma saboda matakan da shi mai kima gwamnan Gombe ya ɗauka tun da ba watan mu biyu ba mu samu yaduwar wannan cuta a fannin jama'a ba sai kwanan nan bai zuwa wannan sati ne muka samu mutum biyu da suka rasu waɗanda ba su ɗauka daga Gombe sai ba to kaga ya nuna cutar ta fara shiga bainar jama'a kenan amma dai mun yi sa'a ba ta yi tsanani ba a har zuwa yau adadin jimlar waɗanda suka aka samu sun kamu da wannan cuta 170 ne kawai kuma a rasuwar rashe-rashe mun samu mutum bakwai ne kawai duk da shi wannan daraka da na gama hau da ya rasu.
Wani talaka a garin Gombe ya shaida mini cewa gwamnati ta baiwa kanta kariya bata damu da talaka ba.
Gwamnati kawai ta kare kanta ne damu idan ba da samu talaka ba abin da muke ga mun kira su a kan mun ga mu kuma kira su a kan hira da rawa da dare mun kuma ga mu cewa idan an yi kishin korona ba da kuma da kin bai dace a dauka ba da haka ba kawai sai muka ga gidan gwamnati kuma wai ana cikin cewa ana kura kare kan su kuma su mun kala ga kuma bar mu wadi ba abin da matakai da suka dauka idan matakai suka dauka shine to hana a ta ba amma dai wani mataki mun kala ga kan ajiyar gwamnati mun kanta ba.
Abdulhab Muhammad mira Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Mun gode Abdulhab. Yanzu sai kasar Nijar inda wakilinmu Sulemu Muni Barma ya aiko da rahoton cewa a daidai lokacin da damana ta kankama kungiyar manoma sun koka akan wani mataki da gwamnatin kasar ta dauka ga rahotonsa.
Shigo da takin zamani daga waje wani abu ne da tun fil azal ake biya wa kudaden fito ko kuma awo a nan Nijar. to sai dai wani abin da ke zama bakon al'amari hukumomin kasar sun zo da wani sabon harajin TVA da yawa jaba a wayan masu irin wannan kasuwanci kamar yadda abin yake kunshe a tsarin kasafin kudaden 2020 matakin da kungiyoyin manoma ke ganin ba zai yi wa manoma dadi ba mafari kenan suka hallara a nan birnin Yamai don duba ta inda za su kullo wannan batu kamar yadda mai magana da yawun waɗannan kungiyoyi jibbabanya ya bayyana
bana bisa working finance an azama angre tax za a biya kudin duan akwai wani tebiya da waɗansu kudin duka in wannan an aza shi bisa takin da za a kawo manomi da wuya ya saye shi tunda zai zo da tsada
wannan mataki na zuwa ne a wani lokacin da gwamnatin Niger ke cewa tana fatan ganin kasuwar takin zamani ta bunƙasa a nan cikin gida to amma a cewar shugaban haɗin gwiwar kungiyoyin manoman yankin Maradi Alhashi Ali Mamman Aminu
indai aka ce bangaren gwamnati ko ƴan kasuwa sun kawo taki kuma farashi ya habura sosai to aka sai da dama sa ga suna tsallaka iyaka mai halin zuwa da buhu ɗaya buhu biyu buhu biyar suna shigowa da shi to mu kuma da abin da muke so a ce an hito da wani tsari wanda gaba ɗaya mu ba sai mun kai mun wahala ba na tsallake tsallake zuwa neman wani abu wani wuri zaman to a cikin gidanka kana samun shi lokacin da kake buƙatar shi kuma farashin da in ka same shi baya da wani bambanci da sai ka ketara ka je neman shi wani wuri idan ya kamata ai farashi na taki wanda zai ba duk wani manomi damar shi samu sayan taki lokacin da yake buƙatar shi sannan na biyu kuma shi karan kanshi takin samuwar shi a lokacin da manoma suke buƙatar su
a dai bangare ana ganin matakin gwamnatin wani abu ne da ka iya mai da hannun agogo baya a yunkurinta na samar da wadatar cimaka a ƙasa
gwamnati ita da kanta ita ne take muna so ku manoma ku kokarta ku bunƙasa noma kuma gwamnati shine take ina so nan zuwa shekara biyu shinkafa ba a kawo ta daga nan ne za a yi ta halau yau su ne sun kace muna so mu ci da kanmu kuma nazari ya nuna cewa a Niger kokarin mu ci angre kilo 3 eka duka kotomci kuma ya nuna ya kamata akai ko kilo 30 kenan ya za a iya mu mu samu mu yi wannan aiki
yanzu dai kungiyoyin manoman da suka halarci wannan taro na tsawon kwanaki biyu sun dauri aniyar kai wannan magana a gaban Prime Minister Birjira Fini don ganin ya isar da kokensu a gaban shugaban kasa Isu Muhammadu domin ganar da shi cewa kap yankin sai da yawo Niger ce kasa ɗaya tilo da ke tatsar harajin takin zamani saboda haka ya kamata a dubi wannan batu da idan rahama Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
mun gode Sule kuna sauraron shiri na musamman da ke zo muku daga ofishin sashen Hausa na muryar Amurka da ke Abuja kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan Madalla yanzu sai a gyara zama domin a fara shirinmu na gaba.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau za mu tare ne jihar Sokoto, inda a bayan nan ƴan bindiga da dai suka tafka aikar da fadar shugaban kasa da kanta ta kira kisan kare dangi.
That Nigerian Air Force would ramp up operations in Sokoto State and in
saboda muna ganin yadda jiragen ke shawagi zuwa wuraren da aka tuhumar nan ne an makoye waɗannan ɗan ta'adda. Ko ni kauye Boniko ake ce da shi nan arewacin unguwar Lalle, wallahi yanzu haka barayin nan suna nan wurin ne. Akwai wani wanda yake da mashin zai je wani dalilin sai wallahi ya ga su suna nikin karkashin ice ya ce sai su tsaya. Akan haka ne
kuma za mu kawo wata cibiya wanda koyaushe cikin 24 cikin kowane sati cikin kwana gajin na kowane wata za a iya buga waya inda za a rika samun bayani in za a kai hari ko kuma an kai wani hari na ƴan ta'adda a kowane yanki.
Madalla wannan ta'addanci na Sokoto ya ji hankalin jama'a da har sai da fadar shugaban Najeriya ta fitar da sanarwa ta musamman akai tare da umarnin hukumar tsaron Najeriya ta dau mataki irin na gaugawa domin kawo karshen aika-aika ƴan bindiga dadin kamar yadda kakakin shugaban kasar Malam Garba Shehu ke shaida min.
Ko wani gagarumin shiri da hukumar tsaro ta Najeriya ta kaddamar ana fata zai zama kamar shara da aiwa. Ana ta kawo kayan aiki ana kawo ma'aikata wato soja. Wannan tsaro abin da ke nunawa ga tasirin abin wato kamar nan da sati biyu masu zuwa nan gaba. Sannan ake tsare abin da ke kamu. Kuma gwamnati ba za ta bar mutane a cikin wannan mummunan hali da suka samu kansu.
Mutanen Sokoto a halin yanzu suke tsoron ka. Menene takamaiman sabon shugaban Muhammadu Buhari ga su Sokotawa?
Ana ba da hakuri ana yin jaje ga wanda duk ya rasa wani na son da yake kuma Allah ya ba shi kunki. Jama'a su kwanda shi sanin cewa gwamnati ana nan ana shiri kuma gagarumin shirin da aka dauko na yaki da wa'annan ta'adda yana tafe kuma za a yi maganin sa.
Nan take kuma rundunar sojojin saman Najeriya ta fara daukar mataki.
That Nigerian Air Force working in concert with other sister services and other security agencies would ramp up operations in Sokoto State and in
kakakin rundunar sojojin saman Najeriya kenan. Air Commodore Ibikunle Daramola ke mana karin bayani dangane da irin shirin da rundunar take yi da yin aiki tare da sauran jami'an tsaro don kawo karshen aika-aikar ƴan bindiga daɗi a jihar Sokoto. A saboda haka ne ma ya ce tuni an tuttura jiragen yaƙi da sauran makamai zuwa jihar, sannan har ma babban hafsan hafsoshin mayakan saman Najeriya Air Marshal Sadiq Baba Abubakar ya ziyarci jihar ta Sokoto inda ya duba wurin da jiragen yakin za su ke shan mai sannan suna kai harare ta sama. Ya kuma gana da wasu manyan kwamandoji biyu da za su jagoranci wannan farmaki ta sama. Amma Sokoto da aka santa a baya da zaman lafiya da kwanciyar hankali, me kake jin ya jawo wannan tualiti na bayan nan?
While there are very massive onslaught taking place in Zamfara and Katsina State, it appears that a few of these armed bandits have escaped from these areas and are now wreaking havoc in Sokoto.
Kasan ana ragargazar waɗannan ƴan bindiga daɗi a jihohin Zamfara da Katsina, kaga kenan za su gudu ne zuwa Sokoton. Amma yanzu sabon tsarin da muka yi shi ne, kaga mun tura jiragen yaƙinmu zuwa jihohin Zamfara, Katsina, Niger har ma da Kogi. Muna son mu musu kofar rago, wato mu hana su su kunin kai kunmu daga wannan jiha zuwa wannan jiha domin mu samu mu gama da su.
So that they cannot cross from one state to the other and then evade their capture.
To shin ko mutanen Sokoto sun gamsu da wannan mataki na yin amfani da karfin soji? Alhaji Garba Umar Kaba shine magajin garin Gobiyar.
Gaskiya mun yaba kai da wannan mataki da aka dauka, kuma mun tabbatar yanzu da gaskiya ake yi saboda muna ganin yadda jiragen ke shawagi zuwa wuraren da aka tuhumar nan ne an makoye waɗannan ɗan ta'adda. Kuma a koyaushe muna ganin sojoji na ƙasa suna shiga lubu da lubu. Yanzu maganin nan da muka yi da kaina magana da mutanen Labau, an shige sojoji a Labau, yanzu nan sabon jini ga sunan sun fita sun yi gabar tabbas. Dan ko jin ina kan hanya na baro Sokoto zan zo sabon jini, ina kawa daidai wata kasuwa ta Ibnu Tijjiya ta wuce ta kai gari mai zagayo. Kuma da daddare ina gidana zaune, kuma jet guda ya wuce ta kan gidana wuce yana zagaye. Yana ganin? Kusa da wannan muna ganin da kaske ake yi insha Allah.
To sai dai kuma dan majalisar dokokin jihar Sokoto mai wakiltar sabon birni ta Arewa, Honorable Aminu Al-Mustafa Boza, ya ce suna na'am da daukar matakin sojin, to amma fa su kam har yanzu suna cikin zulumi.
To alhamdulillah muna na'am da shi. Na biyu kuma muna so a yi gaggawa fara duka waɗannan matakan nan. Na uku kuma muna so a yi da gaske saboda abin da ke faruwa tun shekarar jiya zuwa jiya mun ga jirage na shawagi sararin samaniya. Amma matsalar ko jiya an shiga cikin garin Lajinge wanda yake da kimanin kilomita 12 zuwa 15 daga sabon birnin babban birnin local government na Sani. An halbi mutum ɗaya, an je da mutum biyu, an je kalaji an dauko mutum ɗaya. So muna buƙatar dauki na gaggawa.
Idan muka duba yanda misali kaman ita yadda rundunar sojin saman Najeriya ta turo da jiragen yakinta da kuma jami'anta har shi kansa babban Hafsan Hafsoshin sojin saman Najeriya ya zo Sokoto domin ya ga nau'in idansa wannan fara da kuma yadda su tinkari wannan matsala. Kamar kuna da wani ƙwarin gwiwa cewar wani kyakkyawan labari zai fitowa bayan hannun?
To kyakkyawan labari ne, amma har yanzu magana da nake maka muna cikin jinlumi saboda ni barayin nan suna nan kuma suna nan cikin yankin sabon birni. Yanzu haka magana da nake da kai akwai wani ƙauye Majira. Mutane sai 10 sun kira ni, wallahi suna nan da mashin yesu. Majira tana can gabas cikin gatawa inda aka kashe mutum uku shekarun jiya. Kuma akwai wani ƙauye Boniko ake ce da shi nan arewacin unguwar Lalli, wallahi yanzu haka barayin nan suna nan wurin nan. Akwai wani wanda ya ji da mashin zai je wani gari Galsai, wallahi ya gan su suna mitin karkashin ice ya ce sun yi 500. Mun samu kuma information na cewa ya da mashin 100 tana kan hanyar zuwa Labau. Yanzu haka magana da nake da kai wajajen ƙarfe 7 ne mun zo na yamma sai yau yanzu haka sojoji suna nan cikin garin Labau. Gaskiya ne confirm. To kaga muna buƙatar yadda sojojin sama suka yi alƙawari, muna buƙatar su yi dogon duka wannan mataki kuma muna na'am da shi.
Kamar kuna da wani ƙwarin gwiwar cewar za a tsare ku?
To gaskiya ba mu da wani ƙwarin gwiwa. Yanzu kaman mu da aka zo aka yi kwana 7 jere da juna bayan wanda aka yi na baya-baya. Kamar gari ED ina ganin barayi sun je garin ne ya kai su 10. An shiga garuruwa guda 4 an kashe mana fiye da mutum 27. An sake shiga garuruwa guda 4 an kashe mana mutum 78. An gaggawa biyu daga baya mutum biyu sun mutu asibiti 78 kenan. Wannan nake gaya maka kuma jiya an kai haji gari biyu. Jiya nan to kaga har yanzu muna cikin fargaba kuma gaskiya babu da wani ƙwarin gwiwa sai dai yan mangani tsakani da Allah duk wanda a yankin samu mun magana wallahi yana cikin fargaba. Mai yawancin mutanen mu suna Niger wallahi saboda bala'in da a
ce karin jiya dai gwamna Aminu wazir tambon na jihar Sokoto ya yi wata taki ta kanasta Kano har zuwa Abuja inda ya gana da shugaba Muhammadu Buhari. To bayan da ya koma gida Sokoto ne kuma ya miƙawa jami'an tsaro gudumawar motocin sintiri kusan guda 100 don tsare dukiya da rayukan Sokotawa. Gwamna Tambuwal kazalika ya yi ƙarin bayani akan irin matakan da yake ɗauka.
Akan haka ne kuma za mu kafa wata cibiya wadda koyaushe cikin awa 24 cikin kwana 7 cikin kowane sati cikin kwana 30 na kowane wata za a iya buga waya a samu jama'a a nan wannan santa ɗin inda za a daga samun bayani in za a kai hari ko kuma an kai wani hari na ɗan ta'adda a kowane yanki a cikin wannan jihar tamu.
Wannan yunkurin ana tsaron zai taimaka ga yunkurin da gwamnatin tarayya ke yi wajen ganin cewa ta yaƙi ƴan ta'adda a gabashin Sokoto. To koya masana harkokin tsaro ke kallon irin wannan yunkurin na gwamnatin jihar Sokoto? Detective Awal Baladira mai iya ƙwararre ne masani sha'anin aikata manyan laifuka da sha'anin tsaro.
Wannan abin da suka yi abu ne wanda zai ɗan ƙara ƙarfafa abin tsaro. In aka yi cibiya ta kula da harkokin tsaro, ita wannan cibiyar ita ce za ta dinga abin da muke cewa proactive measures, za a dinga rasa ana bin kafin faruwar ne a dinga hasashen cewa ga abin da zai faru saboda in an ga abin da za a faru da shi to in har za ka iya detect din abin da zai faru to za ka iya controlling din crime. Amma mu ma abin da muke hangowa cewa a kafa hukuma wanda ake cewa forest marshal to za su dinga kula da dukkan abubuwan da yake tafiya da daji kaga za a samu control na zazzaka.
Duka da wannan ne muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma wakilinmu na Sokoto Muhammad Nasir Hassan Maina kenan ke sallama da ku sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin.
Da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin ɗaukacin ma'aikatan mu da Amurka. Ni Umar Faruk Musa da na gabatar da shirin nake cewa mu da lafiya.